Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka toh kahoi ba. Kuja mahatambaya ni keda. Minene dunia, minene dadin dunia. Minene dunia, minene dadin dunia.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika makonni 2 da kwana 3 da awan gaba da ƴan matan sakandaren dabti 110 bisa ga adadin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar ba tare da sanin ainihin inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. A ci gaba da bin diddigin wannan lamari, wakilin Haruna Dauda Biyu ya kuma zanta da Malam Adamu Dan Borno, wani mai sharhi kan harkokin tsaro a shiyar Arewa maso gabacin kasar, wanda ya bayyana lamarin da cewa
abubuwan da yake tafiya a North East gaskiya abubuwa ne wanda wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talakace mutanen North East da Najeriya da arewacin Najeriya gaba ɗaya suka zaba, gaskiya ta yi failing na mutanen wannan yanki. Domin in ana maganan security, ana fa magana ne kawai a radio da television, amma a aikace din gaskiya ba haka bane.
Ba kwa ganin abin da ke ana kama ƴan kungiyar Boko Haram, wasu na mika kansu, ba ganin kamar wannan ma wani nasara ne wanda za a ce an ganshi zahiri.
Waɗanda ake killacewa a ƙauyuka ne in aka je aka same su, dama suna cikin ƙarni na wuya na Boko Haram, sai su ce shikenan sai a yi musu kudin goro, amma zahirin magana din ba yan Boko Haram bane. Sannan kuma abubuwan da ke tafiya a baya shine still yake tafiya a yanzu. Har yanzu a ce yau gwamnatin nan tana da shekara 3, yansu tsirarun yara a ce sun fitini mutanen North East, gaskiya wannan din ba karamin lalacewar gwamnatin bane.
Gashi zahiri dai ana ganin kamar da garuruwa ko kuma kananan hukumomi 20 da wani ba jihar Borno ba iya ma shiga, yanzu ana shiga waɗannan kananan hukumomi. Ba ganin kamar wannan ba za a iya cewa an ci nasara game da yakin da ake yi.
A shiga ƙauyuka da ake yi da ake fada, har a dadin inda za a bi irin waɗannan hanyoyin za a iya shiga. Yanzu yau in za ka bi hanyar Dambuwa da harbe-harbe za ka bi wannan hanya, to dadin ma in za ka yadda za ka bi da harbe-harben ai za ka iya bi. A fito a yaki wannan abun, kuma su daina siyasa da shi shugaban kasa ya tsaya ya zo ya kalli mutanen Borno da suka bashi ƙuri'a, ya zo ya duba ya ga wannan abun tukun gaskiya ne ma ana yin wannan abun ko kuma ba a yi, ya zo ya bi hanyar Maiduguri ya je Biyu, ya zo ya bi hanyar Bama ya tafi Mubi. In ya so ya ga cewa lalle sojojinsa suna aiki ko ba sa aiki, National Security Adviser shi dan Manguno ne, ya zo ya kwana Biyu a Manguno ya tattauna da dattijan Manguno ya ji abubuwan da yake tafiya. Na ce ma yaki ne da ake yin shi a gidajen radio da television. A zo kuma sannan wani babban kuskure da wannan gwamnatin ta zo ta sake yi, domin waɗannan yaran an so macin karfin su, gwamnatin nan ta je ta bada kuɗi da komandojin su aka zo aka bayar, suka je yanzu haka suka zo abin nan suka dawo da yakin nan sabo, an bayan an riga an fara samun sauki. A bayan da aka zo aka bada kuɗi aka su da komandoji, a lokacin suka kashe irin su Kanal Habu Ali da waɗansu makamantan su manya-manyan sojoji, in kana bibiyar abin zaka rika gani, ba siyasa muke sa ba, gyara muke ne.
Abin da ake cewa shine ba wanda ya ambaci cewa an ba waɗannan mutane kuɗi, ai maganan cewa sun amince cewa an musanya su da wasu ƴan kungiyar Boko Haram, sannan aka karbi a wasu ɗaliban makarantar nan na Chibok. Abin da ake faɗa kenan, kai ce na ka samu wannan zancewa?
Jaridun kasar nan sun buga cewa lalle har da kuɗi, mun karanta a jaridun kasar nan, ba wanda ya fita ya ce mana eh wannan abin da ake faɗa din ƙarya ne. Har shine komandojin har aka tare su, mun ga bidiyon da su ƴan ta'addan suka nuna ba su yi nadama ba, suka zo har suna tunanin cewa har suna taron mutanen su, har suna cewa lalle za su kaddamar da hare-hare, suka kaddamar da hare-haren. Gashi yanzu illan barin komandan Boko Haram din, gashi an je an sake ɗebe ƴaƴan mutane a dabti. Wancan abun bai zame wa gwamnatin nan tarasi ba, still har ta bari aka zo aka sace ƴaƴa a dabti. Komandan da yake commanding area ya kamata a dauki mataki a kansa, na yanda ya za a yi ma tukun tsakanin dabti zuwa Sambisa har su zo su wuce. Ga jiragen sama da gwamnati take da shi, ga abubuwan da abun nan suke da shi tukun, a ce har waɗannan yaran sun sake bata.
A ƙarshen makon nan, jihar Yobe ya zargi rundunar sojan ƙasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan ɗalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin na Dabci, wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka afka wannan makaranta, suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai, wanda har yau babu wanda ya samu komar waɗannan ɗalibai. Gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidam ya ma ƙara ne da ba da wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin Bunyadi a shekarar 2014, wanda aka halala na kan dalibai kusan 50 a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojan a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin gama abin da ke cewa
this kind of incidents happens around 2014-2015 in Yadimbu to our dismay referring to that Yadimbu incident
yace irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa 15 a garin Yadimbu ne amma abin takeici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya da ke garin Yadimbu ne tuna wancan lokacin ne da safi aka janye jami'an sojan da ke wannan gari cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta inda suka kashe dalibai masu yawan gaske wato a ranar da aka janye sojan kuma wannan lamari na Dacima yana da gamaceceniya da abin da ya faru a Yadimbu ne dan kuwa wannan gari na Dacci amma janye jami'an sojan da ke wannan gari gwamnati yace na fahimci cewa ma'aikatar tsaron kasar na kareta wannan batu kuma wannan shine gaskiyar abin da ke faruwa ina zaton cewa wannan bayani da suke bayar ba gaskiya bane wannan abin da nake cewa shine gaskiyar abin da ke faruwa a cewar gwamnatin jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam
sai da alamun kalamin gwamnati Ibrahim Gaidam din bai wa rundunar sojan dadi ba inda ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta aikewa manema labarai dake dauke da sa hanyar mataimakin daraktan hudar jama'a rundunar sojan kasar na operation lafiya dolen wato kadal wacku unyama wanda yace su da iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata dan tuni suka wata taki wasu ayan kungiyar Boko Haram a yankin dajin Sambisa da ma yankin tafkin Chadi kuma sun yi hakan a wurare da dama sun ma kwato garuruwa da dama a hannun ayan kungiyar Boko Haram kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa suka bar garuruwan ne ga sauran takurorin su jami'an tsaro su kuma su gaba da fafatawa da ayan kungiyar Boko Haram din a daji yace wannan kalamin gwamnatin jihar Yobin abin takeici ne kan sojojin Najeriya musamman ma na operation lafiya dolen sanarwar ya kara da cewa dibi waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin Tafci dan kai dauki zuwa garin Kanama da garin da ke kan iyaka kuma wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na Tafci har ma suka miƙa ragaman garin ga 'yan sandan Najeriya da ke wannan gari amma a zuwa na fito da irin waɗannan maganganu wanda bai dace ba a kansu sanarwar ya ce wannan zargi da gwamnatin jihar Yobin ya yi ba shi da hujja balle makama dan mu a jajirce muke mu tabbatar cewa mun ci gaba da yaki da yayin kungiyar Boko Haram kamar yadda muke yi a yanzu musamman ma wannan shiya na Arewa maso gabacin kasar kuma muna tabbatarwa gwamnatin jihar Yobe cewa za mu shiga da fafutukan nemo waɗannan dalibai da aka sace a wannan makaranta na Dacci dan mu tabbatar cewa mun sake kwato su daga hannun waɗannan 'yan ta'adda
a makon jiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa kwamiti domin bincike sace 'yan matan matakin da bai kwanta wa 'yan Najeriya da dama a rai ba kasancewa har izuwa wannan lokaci babu wanda ya san ainihin abin da rahoton kwamitin binciken sace 'yan matan Chibok ya kunsa balle gani a zahirance matakan da aka dauka na aiwatar da shawarwarin kwamitin ga Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja
to confirm the presence composition scale and disposition of security emplaced in the chief
mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan Major General Babaka Namanguno yayin da ke kaddamar da 'yan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren Dacci a jihar Yobe za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin Dacci da ma a makarantar sakandaren 'yan matan kafin a sace su ku asusu yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin Dacci ku binciki yadda aka sace waɗannan ɗalibai takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan ku kuma zayyana yadda za a ceto 'yan matan nan a duk inda suke a duniya abin da nake son in jaddada muku a nan shine wannan bincike ke fa irin na kokobne a don haka dole ai aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata Malam Kabiru Adamu kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya
akwai dan matsala kan nadin da misali abinda Bature yake ce ma Commission of Inquiry aka fada da shi aka sa matsana tsaro masu zaman kansu waɗanda kasa an san da zamu yadda duniya ba su da bangaranci ba su da siyasa a cikin ko kuma yan jaridu irin masu zaman kansu wanda yan kasa an yadda da su kaga wannan ya zama Commission of Inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo
Sardonan Damaturu Alhaji Bello Arabi na daya daga cikin dattawa a jihar Yobe
a baya ma can irin wannan ya taba faruwa a Chibok a lokacin da wannan abu ya faru ma an nada irin wannan committee wanda ya bincike masababin daukan yaran nan da kuma inda suke da kuma inda za a yi a dawo da su. Babu wanda ya sake jin motsin wani abu a kai, sai kwatsam rana ɗaya kawai sai muka ji ga wannan abu kuma ya sake faruwa. To a har yanzu a ce an sake kafa wani irin kwamiti irin wannan, shin na bayan kam ai gwamnati kowanne ma duk gwamnati ne, irin waɗannan abubuwan ne muke gudu har yanzu kar su sake biyo baya.
To sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin jin ci gaban da aka samu akan wannan lamari. Da kuma fatar nan ba da dadewa ba za a samu ƴan matan dabci 110 da ragowar ƴan matan sakandaren Tibok 112 da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram bayan kusan shekaru 4 da sace su. Yanzu a madadin wakilan mu Haruna Dauda Biyu da kuma Hassan Maina Kaina da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza bai.